أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja, don karanta littafin mu mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu a yau. تأليفي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه. يوم إيقوى الله ذا متاشا أكان درسنا 61 إن شاء الله تعالى أتكن بابي 40 شيني باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابي ديرو تشم بياني إبادة تمن ظن الله سيراد أمينكي ستلبت غريشي. A baya mun bayyana cewa babin yana magana akan qiyamul layli ne, amma malan sai aiki da sunan al-ibada yayi abinda malaman balaga ke cewa ainin utilikal juz wa yuradu bihi al-aq. An riki wani bangaren ibada, saboda qiyamul layli ibada ne, amma ba ita kadai ne ibada ba. Don haka sai aiki da ka'idar rike wani bangare na ibada, amma iya nufin ibadar gaba dayanta, saboda iya daga cikin iya magana a balaga ka rike wani bangaren abu sai ka kira shi da sunan gaba daya, ko kuma sunan abu gaba daya sai ka kira shi da sunan bangare, shine ana itlaqin am yuradu bihil khas, ko kuma itlaqin khas wa yuradu bihil am, ko kuma ana itlaqin juz'i yuradu bihi kullu, ko kuma itlaqin kulluhu amma yuradu bihi juz'uhu. Wannan da babi ne mai zaman kansa a babin balaga ga daliban da suka duka mai ilmul bayan, ilmul ma'ani, ilmul badi, za su fahimci irin waɗannan ƙa'idoji da hikimar da yasa ake yi a magana. مفهوم طيب تمنينا بالي في مدوبة تنبيع دي بيودة تسوقها ونيت. السلام عليكم مالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكارع مالك نيسان فانا تارد إيماني دموبا كده. آمين يا خير يا قيوم. الله يسا malam ya kiyaye sa gidan aljannan Firdausi da mu da iyayenmu baki daya. Amin ya hayya gayu. Malam, ina son ka don Allah, kuma ina kaunar ka don Allah. To, kana da so da kauna, me bambanci? Me bambancin so da kauna? Kauna ta fi so. Me yake bambanta su? Duka suna tsayawa a matsayin juna, amma babu kokonto kalmar ƙauna tafi kalmar soyayya wajen nuna mubalaga na bukatuwa zuwa ga abu. Saboda soyayya in mutum ya ce iya son mace, mafiya yawa halittar da yake so ko wani abun da ya ja hankalinsa. Lokacin da abun da ya ja hankalinsa ya gushe, to sai kaga babu zaman lafiya kuma babu mutuntawa. Amma in aka ce yana ƙaunarta, to wannan ƙauna takan sa mace ta waye gari ta zama makahuwa ko kurma ko gurguwa, amma miji ya ki rabuwa da ita. Kuma ba zai taɓa gajiyawa wajen ɗaukar nauyinta ba, saboda mai asali, saboda daman ƙauna ne ba soyayya ba. To yasa suna iya zama gurbin juna, amma ƙauna ta fi nuna kaiwa maƙura wajen nuna buƙatuwa zuwa ga abu da mutunta shi. Wallahu ta'ala malam, ina neman addu'a a gurinka don Allah, malam ka roƙa min Allah ya bani arziki mai yawa mai albarka da rike kuma da lafiya. Amma kuna muna wani kuskure, ba cewa Allah ya bashi kuɗi ba, Allah ya bashi arziki ya ce, amma sai kuka yi dariya kun ɗauka kuɗi ya roƙa. In kuɗi ne babu hadisi da ya tabbata babban Allah zauna iya ta roƙon Allah ya bashi kuɗi, amma yakan roƙi arziki. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban, ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiban. Arziki a musulunci ya'ya arziki ne, lafiya arziki ne, musulunci arziki ne, imani arziki ne, zaman lafiya har a zo a yi sallar magariba, a yi ta'alim, a jira isha arziki ne, sana'ar yi arziki ne, jarin kasuwanci arziki ne, ya'ya masu bin Allah arziki ne, wajen zama arziki ne, tarbiyyar ya'yanka da Allah ya maka arziki ne. Ba ka ganin mutum idan ya kubuce wa mutuwa sai ba wanda ya ce kai ya auna arziki shi, amma sai ya kira tsira daga halaka a matsayin mai arziki. So amma tunaninmu daga an kira arziki sai aka takura arziki akan kuɗi. Bayan a musuluncin ana kirga arziki arziki, aka saka preference, maybe gabanin a zo kan kuɗi za a kira abu guda ɗari a duniya, kuma dukkanin su arziki ne. So da aka da ya ce Allah ya bashi arziki mai albarka, iya roƙon Allah ya bashi ‘ya’ya mai albarka. Wanda ya roƙi ‘ya’ya masu mai albarka, akwai abin a madariya? Ya roƙi Allah ya bashi lafiya, wanda ya roƙi lafiya akwai abin dariya? Lafiya arziki ne. Wanda ya roƙi imani akwai abin dariya? So da aka ni ban ga laifinsa ba, inda ya ce Allah ya bashi kuɗi masu yawa, to sai kuma sa dariya, amma sai Allah ya ce Allah ya bashi arziki mai yawa kuma mai albarka. Wannan ta addu'a ta sa ni dai ina cikin ku ba ku cikin. Arziki ya tambaya, ƴaƴan da muka haifa arziki ne, tarbiya arziki ne. Duk wata ni'ima a duniya da Allah zai baka ta kai ka aljanna ta shiga cikin arziki. Takawa kanta arziki ne, imani arziki ne. So da haka ni a wannan tambaya ban ga abin dariya ba. Wallahu ta'ala alim. Wannan yace for the attention of Sheikh Fantani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya kara wa malam karfin imani da tsawon rayuwa. Amin. Wannan abu biyun ana addu'a a rika hada su da imani da tsawon kwana. Tsawon kwana babu imani halaka ne. Shi yasa za a yi mutum addu'a Allah ya baka tsawon kwana sai a ce tare da imani. Saboda in kwana ya tsawaita a cikin sabon Allah, zunubi ake karawa kuma ni wuta ake kara shiga. Tace nayi aure na shekaru amma babu da, kuma ina so a samun X daga donor from a stranger don amini IVF procedure with the cooperation of my husband. Malam, menene matsayin wannan a musulunci? Allah ta'ala ya kare malam daga sharrin shaidan, ya biya iyayensa da gidan aljanna. Amin ya hayyu ya qayyum. Ishu na IVF, abinda ake cewa in vitro fertilization, shi ne IVF ga matan da ba sa haihuwa mai matsayinsa addini. A ɗauki ruwa na namiji a saka a haɗa da ƙwai don su samu haihuwa. Na farko mu tunatar da kanmu akan cewa ita haihuwa gaba ɗayanta jarrabawa ce. Akwai mutanen da ƴaƴa za su kai su aljanna, kuma Allah iyayenkinsu da rahama da arzikin shiga aljanna sai ba su ƴaƴa don su je aljanna. Akwai waɗanda haihuwa zai iya kai su wuta, idan Allah ta'ala ya nufe su da rahama da arzikin su sai hana su ƴaƴan dan kada ƴaƴan su kai su zuwa ga wuta sai ya kai su zuwa ga aljanna sai hana su haihuwa kula ga wannan a duk lokacin da Allah ta'ala ya hana mutum haihuwa namiji ko mace ko ya ba wa mutum mata ko ya ba ta mata bai ba da maza ba ko ya ba da maza bai ba da mata ba ko ya hada duka biyu wallahi alim mu gode wa Allah subhanahu wataala dan shi ya san gaibi mu ba mu sani ba addu'ar da muke dare da rana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar me yiwa wannan addu'a Allah ya karba muna roƙon sa mai kyau a duniya da lafiya a kissa ta magabata da a yanzu bisa ga waƙin abin da ke faruwa akwai dukkan alamu tunda komai iya da sanadi to akwai sanadin ƴaƴa da yawa suna iya kai iyayensu zuwa ga wuta saboda iya daga cikin wurin da a yau iyaye muka yi fali mafiya yawa mu hatta musulmai shine tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan tsarin addinin musulunci kuma haihuwar nan mutum za a tambaye shi gobe kiyama akan ta don haka tunani na farko da nake so in canja mana shine idan Allah ya hana ka haihuwa ko ya hana ki haihuwa kada wannan ya sa hankalinki ya tashi me iya yiwa ne wata rahama Allah yake nufanki da shi ya hana ki haihuwa don ya kai ki aljanna min babin misali a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iyalin sanana Aisha radiyallahu anha ta taba haihuwa bata taba haihuwa ba duk yadda muka ga taruwaito hadisai ta shahara a gidansa ya yabe ta ya faɗi alkhairin ta kuma ya ce ta dattijan arziki Abubakar Siddiq As-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu ta fito a babban gida ta je babban gida amma Allah bai ba ta haihuwa ba kuma ba inda muka ga tana complain ni ban haihu ba shi yasa idan muka duba tarbiyyar magabatan mu na da sai a ce da na kowa ne saboda me ƴaƴa da yawa sun haihu sun amfani iyayenmu watakila mu ba haifinmu ba ko muna ƙanana mai iya yiwa iyayenmu ba sa rare sai mu hanfanar da wasu amfanin da bamu iyayenmu a rayuwa ba saboda shi da na kowa ne wani yanzu a nan ya rasa uwarsa yana yaro ƙarami wani ya rasa mahaifi yana yaro yanzu watakila yar mahaifiya ko ƙanwar mahaifiya ta amfana da rufin asirinsa wanda mahaifiyarsa ba ta amfana da wannan ba akwai wanda ya tashi ba mahaifiya ba mahaifi min babin misal mu ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamarsa da babansa sun bar duniya yana yaro ƙarami ya zo da wannan alheri da Allah ya aiko shi na annabi manzo da Qur'ani da musulunci yau muke cin albarkacin zuwansa amma wannan sako da ya isar mana iyayensa Allah bai kaddara sun riski wannan sakon ba wannan misali ne wanda yake bayyana maka shi da na kowa ne kada rashin haihuwa ya sa ki yi tunanin Allah bai baki ba bariki ne ma ki sani akwai dan da wata ta haifa sai kuma Allah ya kaddara ya hanfadar da ke fiye da ke dan da kake haifa da mafhum tayi don haka tunani na farko da nake so na gusar Allah yana yin abun da ya ga dama wajen ba da ƴaƴa ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata wasu ya sa su zama juya ba sa haihuwa akwai mai iya bani ko da aya a Qur'ani lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yakhluqu ma yasha wani sura kenan suratul shura aya ta nawa zai zama ta 50 kenan misali ne wannan mai kyau lillahi mulku samawati wal ard na Allah ne halittar sammai da kasai sai ce yakhluqu ma yasha yana halitta abin da yaso yahabu liman yasha inasa yana ba waɗanda yaso ƴaƴa mata zalla sannan wayahabu liman yasha adh-dhukura yana ba wasu kuma ƴaƴa maza zalla yanzu wani bai da ƴa mace duk maza ne wata kuma ba ta da namiji duk mata ne sai yace wasu kuma yana hada musu maza da mata ba tare da an bambanta 50-50 ba yadda ya ga dama sai zama akwai dai maza da mata a cikin ƴaƴa yace wayaj'alu man yasha'u aqima wasu kuma yadda Allah ya so sai mai da su a matsayin juya ba sa haihuwa anan ai bai aibata ba sai Allah yace haka ya ga dama shi fa imani shine mu yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta mana koda abin nan ba haka muka so ba dan kullun hukuncin Allah ga mai imani daidai ne ba ma taba kalubalanta hikimar Allah a cikin duk abin da yayi duk abin da ba a questioning Allah me yasa ya mun haka ba a yi imani shine mu yi hakuri mu yarda kuma mu gode masa akan abin da ya bamu koyi hana mu mafhum tayyib kula da wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh a cikin majmu'ul fatawa na ta juz'i na 17 shafi na 27 zuwa 28 yace hakura da IVF shi yafi dacewa, in vitro fertilization a hakura da shi shi yafi dacewa. In Allah bai bada haihuwa ba, munasaba da wannan aya da wasu ayoyi a hakura, saboda komai Allah ya kaddara mai kyau ne, musamman ga wanda yake addu'a kuma yake roƙon Allah mai kyau ne. Na biyu yace idan ya zama labudda, ba makawa, dole dole sai an yi, ba makawa. Yace to anan idan za a yi akwai sharuɗa. Sharadi na farko shine zama da ruwan jikin miji da ƙwan matarsa za a hada. Daga nan gurin ya amsa tambayar ki, shine cewa a ɗauko ruwan wani a hada da ƙwanki, haramun ne a musulunci. Baya halatta a ɗauki ruwan da ba jikin na namiji yake ba a hada a jikin mace, baya halatta kwata-kwata, baya yi. Sai dai idan namijin za a ɗauko a hada da ƙwan matarsa a yi, a nan a babin darura yace ana iya yi, saboda yadda suke suna aiki da injection ne, sai a cikin ovary na mace. Idan aka yi ovary sai samar mata da ƙwai na haihuwa egg. Wannan ana ci gaba da kula da su, ana kula da su har su kai matakin da za su girma. Idan suka girma sai a fito da su daga inda aka ajiye su, ana yin su ne. In an fito da su sai a ɗauki koda kowane guda ɗaya, sai a haɗa shi da ruwan halitta na jikin namiji kwatankwacin kamar guda 700 kwaya ɗaya. Idan aka haɗa, bayan lokaci da aka ga ya ɗan kankama, sai a mayar cikin mahaifar macen. Duk wani ana yin sa daga test tube in an ga dama, sai a ɗauka sai a transferring abin zuwa ga ainihin ovary na mace ko womb nata. Idan aka saka, waɗanda suke musulmai masana ɓangaren suka ce probability ɗin a yi nasara ko ba a yi nasara ba a kowanne yakan kai maximum 1/2 ne, rabi. So a kowanne aka yi maybe a yi nasaran a samu haihuwa ko rashin sa 50% ne. Wasu kuma suka ce a bai wuce 30-40% dacewa ko rashin dacewa. To anan idan aka saka a ciki ya girma, sai a haɗa da egg na namiji, ana ci gaba da monitoring a ga zai forming embryo haka ko ba zai yi ba. Idan yayi forming sai a ci gaba da kula da shi har Allah ta'ala ya kaddara lokacin da za a iya haihuwarsa. Amma anan shine sharadi, a yi da namiji shine ka'ida. Idan aka saka a mahaifan ya fara girma, in har sun kankama ba su lalace ba, suna yin wata allura mai suna HCG. In aka yi HCG a wannan gaba ake hadawa da ruwan halitta na namiji, a kuma yi fatan za a samu fertilization ko ba za a samu ba. So ala ayi halin, idan bukata da kama, yace ana iya yi da namiji da na mace ɗaya kenan. Na biyu kuma a samu namiji musulmi da zai yi, wanda aka aminta da shi. Saboda likitoci wani idan ya dace sai ya dauki kwayan halittar jikinsa ko ruwan sa ya hada da matar wani. Saboda akwai asibitin da ake canja mutane ma yaya. So idan ba a samu tsoron Allah tare da likita ba, zai ya dauka ruwan halittar wata wani ya hada da na matar wani. Ya dauki na wani hada da namijin wata, suna iya yin wannan. Sai sai yace a samu musulmi kuma wanda yake adali da abinda zai an aminta da abinda zai yi. Ko da ko ba musulmi ba ne, a samu da wanda ke kwatanta adalci da zai iya yi. A wannan mataki yace ana iya yi, amma sharadi mafi muhimmanci shine ruwan halittar jikin wa za a aiki da shi? Jikin namiji za a aiki da shi, ba na wani ba. Wannan shine ka'ida. Wallahu ta'ala a'lam. A daidai ina za mu tashi. Na'am. To za mu tashi akan darasi na 61 insha Allahu ta'ala, a daidai kan babi na 40, babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cikin littafin mu na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka bi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya ta alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa abinda za mu karanta ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allah ta'ala ya jigan iyayenmu da malamanmu. Allah ya haɗa fuskokinmu da su a gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa darasin ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Abinda ke ciki na umurni, Allah ya ba mu ikon koyi da shi. Abinda ke ciki na hani ni da ku, Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya sa mu gaje shi ko kuma mu makwabce shi a gidan aljanna. Za mu tashi akan darasi na 60 yau 14 ga watan Safar hijira shekara ta 1441 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات القواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن مؤلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع وانا حديث يا بسكين سلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ورحمة الله عليه حديثي لدي شدد شدتي وحديثي ندي صحيحي حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا بام الأباري عن مالك بن أنس دق مالك بن أنس ابن أبي مالك مالك بن أنس ابن أبي مالك إمام دار الهجرة كينا نانا كما قبا كمو وانا نسوكي كاراتو أولن تابعي ببما لمن سشيني نافع نافع كما لالبيني نسحابي ابن عمر رضي الله عنه مالك بن أنا شيني أكيتو محدث المدينة شيكي ينفتواء غرم مدينة وانا من يما لما يقول أبو مالك شافي أبو حنيفة إمام أحمد رحمة الله عليهم dukkanin su fahimta su dai akan kadaituwar Allah subhanahu wataala akan aqidar addini wannan babu gogodo kisa ko cikin lamiya Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi ke kawo daga farko ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu isma salama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li mazhabun ومودة القربى بها أتوصلوا ولكلهم قدر وفضل صافئ لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به شنكر سيتي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق فإن اهتدأت فما عليك مؤول دي غنغرو دا أكيد المسلم سيتي ونيتتي أكيد الإمام الشافعي da imamu Malik da imamu Ahmad da imamu Abu Hanifa hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu wannan akan abu dai suka rayu fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyani dukkanin su kowa madogaran shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abinda malamai ke karawa dukkanin su ba ma'asumai bane kowa a cikin su yana iya yin daidai yana iya yin kuskure idan suka yi daidai sai a dauka aiki da shi inda suka kuskure sai a roƙa musu gafara Allah bayan nan kuma mukaddara cewa suna da lada saboda mujtahidai ne wanda ya ijtihadi ilimin sa da tsoron Allah sa ya kai ya ijtihadi in ya dace lada biyu in bai dace ba lada daya kula ga wannan tunda ba da san rai suke abu ba koda sun yi kuskure a wurin Allah ma'ajurun insha Allah zama a ba su lada ne ba abun a zarge su bane yasa an kalluba maganganun su da jura za ka ga akwai abun sha'awa qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qultu alfada'il la tughadiru manzila in zarani falifadlihi in zurtuhu falifadlihi falfadlu fi halaini la wa yafa wannan magana imamu shafi'i an ce imamu ahmad wani hanbal na ziyartan ka yace haka ne kuma kai ma kana ziyartan sa yace eh haka ne yace in na ziyarce shi falalarsa da sa da ziyarce shi don an karantar da mu ziyarar mutane masu falala. Idan ya ziyarce ni kuma tawali'insa ya sa ya zo wajena, a kowane hali ko ni na je ko shi ya zo duka falalar nasa ne ba nawa ba ne. Tun ka duba maganganu tsakaninsu za ka ga maganganu ne na ƙaunar juna da soyayya. Amma saboda ta'assubanci sai ga lokacin suna maganganu da ke nuna kaman tsakanin Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad rahmatullahi alaihim kaman wata gaba ce babu gaba. Fahimta su ɗaya ne kowa da hadisai ya dogara. Sabanin ijtihadi sun kai matsayin mujtahidai kowa na iya sabawa da juna. Saboda mai kowa yana da kurriya ta tunan me yake gani maslaha. Amma baka ganin maganganun batanci tsakanin su mai dalili bisa ga abin da ya bayyana gare mu kowa a cikin su Allah yake nufi. Kowa a cikin su Allah ta'ala yake nufi, don haka zaka ga babu wata magana ta batanci a cikin su. Amma ta'assubanci na sa ai maganganu da su ba su yi ba ai kai. Akwai dan masabar Imam Umar yake cewa wai an-nazara ila Ahmad khairun min ibadati as-sana. Wai ka kalli Imam Ahmad yafi muhimmancin sa da lada, yafi ka zauna kana da ibana ibadar shekara guda. Kaga wannan ai ba daidai bane. Kallonsa in ka samu dama ka kalle shi ba a ce laifi ba ne, ka kalle shi bi wajihin tsalikin sadaka ne, amma ba inda aka ce matsayinsa ɗaya da ibadar shekara guda. To a ta'assub yana iya kaiwa zuwa ga irin waɗannan al'amura ɗin, amma ala ayyi halin mu ajiye kowa a matsayinsa shi ne su bayin Allah ne na ƙwarai. Sun fi mu ilimi, sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu kwatanta bin Allah. Zamaninsu ya fi zamaninmu ƙarancin saɓon Allah. Sun yi zamanin cikin zamani da ake kira al-qurun al-mufaddala, ƙarnunnuka masu falala, wa ma'a zalika ba ma'asumai bane. Suna iya dacewa, suna iya yin kuskure, in suka dace suna da lada, biyu suka kuskure a wurin Allah suna da lada ɗaya. Amma mu abin da ya dace mu bi shine mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Tayyib. Don haka wa al-Malik ibn Anas ha, wannan ha shine at-tahawul. Wato at-tahawul min isnadin ila isnadin akhar. Malaman hadisi ke aiki da wannan kaman wani shorthand ne na malaman hadisi. Iya nufin tahawuli, an tashi daga wani isnadi an koma wani isnadi, shine ruwaito hadisi ɗaya da isnadai guda biyu kuma a hanya guda ɗaya, shine an yi tahawuli min isnadin ila isnadin akhar. Mafhum? Tayyib. Da haka ana karanta shi da sai a wuce in kana karatu. Wa haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari قال حدثنا معن وتوما بن يزيد عن مالك معن بن راشد عن مالك دغ مالك بن انس عن مكرم بن سليمان عن قريب دغ قريب عن ابن عباس دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله يقرا مسجد انه للشيء اخبره يا باك لاباري يا باوا يا باو قريب لاباري قريب طالبين ابن عباس رضي الله عنه انه بات عند ميمونه cewa Ibnu Abbas radiyallahu anhu ya kwana a wurin Maimuna. Maimuna kuma iyali ce na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, tana cikin iyalansa ahlul baiti. Wa hiya khalatuhu, ita kuma umma ce ta shi Abdullah ibn Abbas. Wato khala ita ce umma, amma kuma a ce babar mutum ko gwaggwansa. Hakan an ce khala a mafiya yawan harshen Larabci shine wacce take ya ko kanwar mahaifiya. Sai a ce baba, sai a ce umman sa ne, amma an ce babar sa ne ko gwaggo, to ita kuma ya ce ko kanwa ta me ta mahaifi. Yanzu wannan kalmomin a wurin yaran mu duk in ka kore su ƴaƴa su ga gagare su, saboda su ma suna ga sun zama elite. Hatta kalmomin yanzu halale ka ce yaro waye umman ka, waye babar ka, wane ne kawun ka, waye babban ka, sai ce uncle, wai sai ka fassara masa. Kuma ba yare gidansu ba ne fa wannan uncle, amma yanzu ya zo Bature wai sai an fasara, in mun kace kawu ba zai fahimta ba, babbansa ba zai fahimta ba. Shi yasa a hankali slowly but surely ana raba mu da al'adunmu masu kyau. Ya kai matakin da hatta yaren ana kokarin raba mu da shi. So kaga lokacin da aka raba ka da yaren ka, to sai a bautar da kai, sai ka waye gari ba ka fahimtan yaren ka sai yaren wasu. So yaren wasu kuma biyar da ga dama sai a yi tai da kai, kuma yaren da ba naka bane irin waɗannan din sai ka shekara 100 ba zai taba zama yaran harshen mahaifiya ba. Koyaye kai ba zai zama ba, duka ne koyaye kai, koya kai ko ba yaran ka bane. Kuma in ka je wajen masu yaran sarka kalan fatan ka, kuma suna kyaman ka, ba su yarda da kai ba, kuma kai kana koyi da su, kuma su baka burge su. Allah ya rufa mana asiri. ba laifi bane koyan yare shi wa ma arsala bi rasulin illa bi lisani qaumihi amma duka yare fa kawai lita'arafu ne idan ka ci ribar yare ka koya shine dan kai da awa da yaren duk yaren da ka koya dan kai wa'azi da shi wannan kuma ya zama ibada ne insha Allah ta'ala amma kar a bashi wai a kashin kansa muhimmancin da bai kai ba mafhum tayyib don haka wahiya khalifu umman sabi qala yace faffaja'tu fi ardil wisada sai na kwanta akan fadin filo in an ce wisada shine filo da ake tada kai menene sunan filo da Hausa matashin kai wannan yayi matashin kai shine abin da yake tada kai mafu nan ce matashi shine wanda yake tada kansa a Hausa a ginuwar harshen Hausa haka duk abin da yake kariya da ai iya ishara zuwa ga fa'ili ne mai yin aiki wato shi yake daga kanka kamar madinki masaki marini matsunci duka za ka ga da ai yake karewa ke sa a Hausa da yawa suna kalubalen tarin kada shi kiran annabi san ga ce ma'aikin Allah ana ga Hausan bai yi ba amma ana aiki da ita saboda ka ce ma'aikin Allah suka ce bisa ga ginuwar harshen Hausa ya zama wanda ya aiki Allah kenan saboda ma'aiki wanda ya aika ne madinki masaki magini marini matashi ma'aiki kaga ai ginuwan kalmomi daga fa'ili ne to amma ta shahara a harshen Hausa sai a ce ma'aikin Allah ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka kira kalmar da take ginuwa akan fa'ilun ana nufin maf'ulun bihi wato ana nufin wanda Allah ya aiko shi amma ginin kalmar iya ishara ga wanda ya aiki Allah ne ala ayi halin niyya ita ce muhimmiyar abu manufa in aka fada shine ana nufin wanda Allah ta'ala yayi me ya aiko shi amma ta shahara da haka misali ko cikin waken shata ta aziyar ciroma ai ya fada ko yace yayi fari kuma yayi alheri gafin lanci can daga zucci ko me ya baka ba shi tunani mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciroman gombe mafiya yawa a da mawaka suka watsa Hausa a arewaci shi yasa kalmomin bakinsu ko kuskure suka yi suna tasiri a cikin Hausawa kalmomin bakin yanzu misali kalmar jasawa wai fara fadanta a tarihi sha ta fara fadanta amma yanzu sai ta bi mutanen jasa a ce jasawa ne amma sai fara fada a cikin bakan damiya tun da ya fade ta kowa ya san kowa katsinawan dukku da ku da kanawan zabo da mutanen zazzau sai ce gauraya da jasawa namu fillanin dola shata shiga gwamdan kai ne balle baucin yakubu shata tafi bornan ni ne kun san ni na san ku shata ne kuma inda ya fara aiki da kalmar kenan me a ciki ne jama'a ku saurara mu yi karatu ni fa darasi nake muku darasi ba nake yi a nan da ya ce gauraya da jasawa namu a nan aka samu a tarihi na masana Hausa an fara aiki da mutanen jasa ce jasawa amma mu ta gaba gari ko inan kace jasawa an san suwa kake nufi saboda yawanci kalmomin da suka fita a bakin mawaka a da har a yanzu da bakin masu wa'azi a yanzu da wa'azi ya yi tasiri suna tasiri a bakin mutane ko da ku an samu kuskure a ciki mafu tayyib mu ci gaba da karatu da Allah ko don haka yace faffaja'tu fi ardil wisada sai na kwanta akan tsawon filo me kai shi ya kwana a wurin maimuna tarihi a cikin hadisin ya bayyana malaman hadisi suka ce ya kwana a wurinta ne don ya ga yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ibada kawai kwadayinsa ya ga ibadar ana ba shi labari yanzu yana so ya ga ibada din ainul yaqini da kuma haqqul yaqin hirsuhu ala talab al-ilm wa mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwadayin sa akan neman ilimi da kokarin koyi da fiyen halitta yasa yaje kwana a wurin ta yace da Allah a roka mu ina so na zo na kwana a dakin ki ran da fiyen halitta yake wurin ki dan naga yadda yake ibada sai maimuna radiyallahu anha ta ba wa fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam labari sai yace yazo ya kwana da yazo kuma sai aka masa gata na yaro karami sai ya kwanta akan filo a dakin kuma waqada rasulullahi fi dhuriha sai manzon Allah tsira da aminci sabata gare shi yazo ya kwanta akan tsawon filo da fanama rasulullahi hatta tasaffa al-layl shi akan filo daya Abdullahi ibn Abbas ya kwanta akan fadin filo fiyayen halitta kuma ya kwanta akan tsawon filo da wato daya ya kwanta haka da haka daya ya kwanta haka da haka amma filo dai suka yi tarayya akan sa a wata riwayar hadisi ita ma maimuna ta zo da sa kanta a wurin ta kwanta saboda ɗaya mijinta ne wannan kuma ɗanta ne kaga babu laifi da sun hada kai waje ɗaya an kwanta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kwanta hatta tasaffa al-layl hadari ya raba aw qablahu bi qalilin ko kuma daren ya kusa rabawa da kadar aw ba'dahu bi qalilin ko kuma bayan rabin dare da kadan wato rabin dare ko ya zama da ya gaza rabin da kadan ko ya wuce rabi da kadan mafhum sai me kai shiga wannan kididiga shine a lokacin babu agogo irin wannan agogo sarkin aiki an gaya wani dan uwana ba fulatanin kauye wai sai agogo ya kai gona aje shi da fartanya wai ya masa noma saboda an shi agogo sarkin aiki Allah saboda ka sa agogo baya tsayawa shi baya bacci duk time da kaga agogo ya tsaya to an samu matsala to shi sa da yaji an ce sarkin aiki ne sai kai shi gona da fardanya yayin shi a masa noma din akwai bafulatinin kauye yamin afuwa ba shi kadai na buga ba na bugi mutane da yawa har da kai da ni din ma mutumin kauye ne ko to a lokacin babu agogo lokaci kirdado ake yi da rana da wata da abin da ya kama da wannan fasai kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya farka faj'ala sai sanya yamsahu an-nawm an wajihi yana share an-nawm bacci daga fiskarsa sai yana share bacci a fiskarsa a hankali a hankali yana share mai fiskarsa saboda a ka'ida idan mutum ya farka a bacci ya mutsuka idansa yana taimaka masa da ikon Allah wajen me wajen koran baccin na biyu kuma a sunna shine sa ruwa mai sanyi ba sai sanyin da zai cutar da shi ba a ce ruwa da yake a cikin fridge ba ruwa mai dan sanyi saboda ruwa mai sanyi yana koran bacci ruwa mai dumi yana kiyaye maka baccin ka yana kaman tuwo ne aka yi dumame to haka ake kaman tuwo ne ya sanyi za a dumama shi kai ka san tuwon da ya kwana aka dumama indai har Allah sa ka san sirrin dumame kai ka san ya fi sabon tuwo dadi saboda gaskiyar magana na fahimta a yanzu ana underrating dumame yawanci an zama yan zamani musamman ana birni yara sun fi son su sha shayi da biredi da kwai in ma ka musu maganar dumame ba sa fahimta in har ka ga yaran yanzu lokaci ko karfi ba sa yi yaro ka taba sai kaman hawainiya ba za ka haɗa ƙarfinsa don ka kira ɗiban dumame ba so mu dumamen sai sa ke cewa shi mai wuta biyu ne mai cinsa sai ɗan gata idan a gida ba ka da gata ba a ba ka dumame a da wanda ka ga ya ci dumame to ɗan gata ne a gida sai goge fiskarsa sun matsara al-ashar al-ayat al-khawatim min surat Ali Imran sai karanta ayoyi guda goma na ƙarshen Ali Imran gaba ɗayansu shine sun makama a ra'ayi halin ana cewa aya goma lokacin kirga za ka ga ya haura ma sama da goma ya ta'allaka da wata kira'a ne daga ina ya fara karatu inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar zuwa aya ta karshe Ali Imran ita ce aya ta nawa aya ta 200 Allah ya maka albarka ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna sai karanta wannan ayoyi haka ake zo ga farka a bacci ka fara karanta su su sa kai tunani akan halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi iya cikin ibada mai girma da muke asara shine karancin tafakkuri da tadabburi akan halittun Allah subhanahu wata'ala yana da kyau mu rika tafakkuri akan su mafhum tayyib thumma qama ila shanni mu'allaqa sai manzo Allah ya miƙe zuwa ga wata buta rata yayya a tsakar gida fatawabba biha sai alwala da ita ila shanni wata gora ta ruwa kai a ce maka ruwa ya kwana a rate ai kai ka san me sanyi ne ba mai dumi bane amma a yanzu sai mu tashi wai kiyamul laila kuma sai mutum waye wanki fuskar sa da ruwan sanyi da ruwan zafi mai dumi ba wani kiyamul laila za ka yi ai wannan ko fuskar ka dura mata ruwan sanyi ka gani gabanin ka ga munke za ka ji baccin ya tafi da ikon Allah amma in ka sa na dumi kai daman baccin ne kake dumama shi yayi sanyi ake so a dumama shi ko ka dage kai kiyamul lailin zai wahala ka samu nishadi yadda kake so na biyu idan ka zaka samu din zaka ga lalle ba zaka yi ibadar da kake so mai tsawo ba amma asalin mai kiyamul lailin baya sanya ruwan sanyi a fiskar sa sai dai in zai cutar da shi a bai sanya ruwan zafi a fiskar sa sai dai in zai cutar da shi me yake sanyawa ruwa mai sanyin da ba zai cutar da shi ba in ka wanke zaka ga baccin wuf ya tafi abun sa fa ahsana alwudu'a sai ya kyautata alwala thumma qama yusalli sai tashi yana sallah duk wannan dan rahoto ke kawowa wa kenan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da man ya roki alfarma ya kwana a dakin ya ga me ake yi ba sai kwana dan yayi jita jita ba a yanzu abinda aka bar yaran mu da shine jita jita mutun ya wuni yana watsa jita jita a Facebook ko Twitter fala saddaka wala sallah walakin kazzaba bai samu raka'a ko dai a jami'i ba a wunin amma duk abin da aka saka a Twitter ko Facebook ko a wani group a WhatsApp ya gani mai kyau ne mara kyau ne mai amfani ne mara amfani haka ake kuma labarin da bai da amfani haka ake wuni lokaci ya kare mace ke complain wani lokaci ta kawo karar mijinta wajena da matsala wai me sai su zauna a wurin su awa ɗaya biyu tana masa magana ba zai iya bata attention na minti biyu ba kai magana baya je kan makarantun yara baya fahimta tace in tana son ya fahimce ta tana wurin sai ta zauna next to him sai ta type message sai ta tura masa a WhatsApp tana yi zai daga ya gani sai ya kalle ta sai fashe da dariya amma in da zai cigaba gaba da gaba ne ba zai ji ba saboda hankalin sa na wurin Allah ta'ala ya samu wange lafiya a nan mutum zai wuni ya leka WhatsApp sau 100 a wuni ya shiga Twitter sau 70 ya shiga Facebook 77 amma bai bude Qur'ani ya karanta shafi daya ba shafi daya Qur'ani bai karanta ba akwai gafala da ta kai wannan a duniya babu ita duk muhimmancin labaran duniya bai kai ka karanta labaran duniya na kwaye da zai kai ka zuwa ga aljanna ba ثم قام يصلي تاشينا صلى فقال عبد الله بن عباس سي عبد الله بن عباس يتي فقمت الى جنبه نيما سين تاشي دا غغاوا دا فارا صلى دا نغا هي هكا نيما سين تاشي لاي اي ان كاغا ان يرن يارن ينزو ني اندا ما ياتي انا سنيي سي جانا كاي للحو يا بركه كاي قيام الليل كا اما توندا ودانتن يارا ني ماسو البركه رضي الله عنهم ينا غسي ين حالتا فارا صلى يتي نيما سين تاشي نا جو نا صلى دا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه سيما ذو الله ليتاه سيواء سيزو سيا أحب من ذو الله أصلى ده واتو كمان أنا منا كلن قبرني أجبل من لمن ينات يشيد ذو سي سيا أري والليمن ممكن يسيا أكد الليمن شيني سي سيا أجيه فنسا فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسه سيما ذو الله سيراد أمد سبت أغرشين ورحنون سندام أكينا ثم أخذ بأذني اليمنى sai kuma ya kama kunne na ina na dama saboda shi yake kusa da shi fafatalaha sai ya jani zuwa gefe wato sai ya dawo da ne bangaren damansa na bar hagunsa saboda ka'ida in zaka bi liman ko biyu sallah zaka koma daman liman ne liman kai kana damansa shi yana hagunka wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna amma akwai kasashen za ka ga za a yi sallah da liman ko mutum ɗaya ne sai mutum ɗaya tsaya a baya ba a haka abun da ya tabbata a sunna shine ka tsaya gefen liman wasu kuma sai sun dan ja baya saboda girmama liman, koda a dan jerin sai ya dan matsa baya dai ya ba wa dan liman dan tazara kadan, to shi duk girmama abu idan ba biyar da addini ya ce ba sai a samu matsala. Girmamawa sai ka bi liman yadda sunna ta ce a girmama shi, baka ruku'i sai yayi, baka sujada sai yayi, baka sallama sai yayi, kuma baka shiga sallah sai ya shiga, to wannan shine girmamawa. Amma girmama ta bangaren mu kirkiro abin da shari'a ba ta ce ba, wannan ba girmamawa bane, wuce gona da iri ne. Mafhum? Tayyib. Fa salla raka'ataini sayfi yan halitta yi salla raka'a biyu sai yayi sallama, thumma raka'ataini ya ƙara raka'a biyu, thumma raka'ataini ya ƙara raka'a biyu yayi sallama, thumma raka'ataini ya ƙara raka'a biyu yayi sallama, thumma raka'ataini ya ƙara raka'a biyu yayi sallama, thumma raka'ataini ya ƙara raka'a biyu yayi sallama. Raka'a nawa? Raka'a goma sha biyu sallama shida, thumma autara sai kuma wuturi da raka'a daya. A nan gurin an samu ya yi raka'a goma sha uku a dare daya sallallahu alaihi wa sallam. A mafiya yawan hadisan na da Aisha radiyallahu anha yana raka'a goma sha daya, inda malamai suka yi jami'i tsakanin waɗannan hadisai biyu da kuma su hadisai da yawa shine a inda aka samu ya yi raka'a sha uku na da fuska biyu. Idan za ka yi kiyamun laili ya tabbata a sunna da za mu karanta nan gaba a cikin wannan littafi din, ya halatta ka tashi ka yi raka'a biyu da ɗan gaggawa ba sai ka tsawaita ba, irin ɗan tata, kamar za ka ci abinci ai ana ɗan ba da tata ko, sai ka samu wani ɗan soup haka sai ɗan buɗe maka ciki, to ana raka'a biyu ɗan minti uku zuwa biyar ka yi su a matsayin introduction, ka ɗan buɗe irin ɗan sharan fage tata sai ka yi su ba su da tsawo. Idan ka sallame sai ka tashi sai ka yi raka'a goman kyawawa masu tsawo. To anan kaga idan aka kirga da biyun farko da aka yi su a matsayin buɗe sallah da raka'a sha ɗaya zai baka nawa? Sha uku. Akwai kuma inda aka samu ya yi raka'a biyun bayan wuturi, a wannan kuma ya kammala qiyamul layli dab da lokacin raka'a ta al-fajr, yana yi sai raka'a ta al-fajr, haka sai kaga ga sha ɗaya ga biyu ya zama nawa? Sha uku. To anan ne aka samu ya yi nafila raka'a goma sha uku. Mafiya yawa abin da ya tabbata a sunna yadda za mu yi bayani a gaba sosai shine fiyayyen halitta baya wuce raka'a goma sha ɗaya a sallah idan zai yi qiyamul layli. In akwai gaba za mu yi magana mai tsawo a kai insha Allahu ta'ala nan gaba. Dauki littafin qiyamul ramadan na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi. Akwai malamai da yawa da suke gana iya karawa irin su Sheikh bin Bas rahmatullahi alayhi, Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, wadanda duka suna da fahimta. Amma babu kokon da su da kansu sun amince a kan cewa lallai fiyayyen halitta bai taɓa karawa ba a nan ya tsaya. Akwai Sheikh Isma'il al-Ansari ya yi wannan har suka samu cece kuce da Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahmatullahi alayhi a kan wannan ya rubuta qiyamul ramadan yake naqabi a kai, har iya cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun fa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Ala ayi halin yayi iktibasin magana ce shine ko me za ka yi, ka yi koyi da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya fi ba mutum tsira duniya da lahira. A ko menene ba abin da ya kai koyi da shi, wanda ya wuce raka'a sha ɗaya ba na cewa ya yi bid'a saboda iya da magabata da kuma abin da suka dogara da shi. Amma babu kokonto abin da ya tabbata fiyayyen halitta ya aikata shine raka'a goma sha ɗaya. Wannan kuma babu malami ɗaya a duniya da ya ce in kai koyi da shi a nan ka yi laifi. Sadaka a kullum mutum da zai dauki matsaya sai dauki matsayin da aka yi tarayya a kanta ya kauce wa shubuha, dan shubuha na iya kai mutum wurin da ba nan yake fata ba. Za mu yi magana a kai insha Allahu a nan gaba. Sun matsaja'a bayan ya kammala wannan raka'o'i guda goma sha biyu ya yi wuturi na sha uku sai kuma ya dan kwanta kadan. Wannan dan kwantawa da ake yi shine lokacin da ake jiran a kira sallah dan a fita sallan asuba. To ana dan kishingida kadan a dan huta. Mafhum? Tayyib. Shi yasa a wata riwaya kuma aka ce bayan nan sai tashi yayi raka'a tayin fajr. Raka'a tayin fajr me ake karantawa a ciki? Akwai jura ƙara wa juna ilimi tsakanin Nana Aisha radiyallahu anha da Abu Huraira radiyallahu anhu. Nana Aisha tana ga Fatiha kar yake iya, Abu Huraira na gana iya ƙara kuliya a raka'ar farko da nasu a raka'a ta nawa? A raka'a ta biyu. Wadancan raka'o'i da yake kuma masu sauƙi khafifatai na gaba ne fara qiyamul layli su ma cikin su yana Fatiha da kuliya da kuma Fatiha da kulhuwa ne. in za ka yi sharan fage kana yin fatiha sai kai kulliya raka'a ta bi fatiha kai kul huwa ka takaita bayan kai sallama sai ka tashi ka yi wadannan raka'a 11 wanda suke kyawawa sabila fiyayyu gal aleda inji bahaushi shine la tasal an husnihinna wa tulihinna kenan mafhum tayyib حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ونن حديث يروي الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسننه وأيامه wanda muka sai da sahihul bukhari hadisi na 1138 cewa hadisi ne sahihi haddathana abu quraib abu quraib shine muhammad ibn al-ala ya babu labari qala haddathana waqi ibn jarra ya babu labari an shu'ba daga shu'ba ibn hajjaj an abu jamra daga abu jamra an abdullah ibn abbas daga abdullah ibn abbas qala yace kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance yusalli min al-layli iya salla a dare 13 raka'atan raka'a 13 mun yi bayani a baya yadda aka samu 13 tambaya kuma anan bari yi tambaya ta nahawu ga daliban nahawu me yasa aka ce 13 raka'atan raka'a wannan raka'atan singular ne ko kuma plural singular ne a wurin dan ba a ce raka'at ba sai aka ce raka'atan kuma an ce 13 kuma sai aka kira shi da singular a kaida ai 13 a larabci menene tambaya nake 13 jam'i ne a larabci ai abu uku ne akwai mufradi akwai musanna akwai jam mufradi eh musanna shine biyu a larabci ba jam'i bane akwai jam jam'i akwai muzakkar salim akwai muannath salim akwai jam'u takfir wadannan guda uku akwai su me yasa aka ce raka'a 13 kuma sai aka ce raka'atan ba a ce raka'at ba dalibai na nahau yaya ka'idar take idan mutum ya duba cikin na'am anan ba hal bane ana kiran sa adad ana hawa adad a kaida daya singular fa salla raka'atan wahidatan anan yayi fa salla raka'ataini kaga raka'ataini ya zama musanna ne bi eh bin nasaba saboda musanna ana masa tasniya ne ana masa nasaba ne biliya ana kuma kisra biliya marartu bi rajulaini ra'aitu rajulaini dukkaninsu zai dauke rajulaini haka a halin nasaba da kisra musanna dai sifata dai ne qara'atu kitabaini marartu bi kitabaini duka haka ne ko a halin fata ko kisra duka haka za a kira shi amma daga uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma misali wannan tsakaniya ake yin sa za a kira jam'i sai a ce salla 7 raka'at ba za a ce raka'atan ba sai a ce raka'at don haka in mutane ne ra'aitu 7 rijal saboda ya kai 7 9 rijal sai kai jam'i amma idan ya kai 11 a adadi anan kuma sai a sa masa mufradi mai nasaba sai ka ce qara'atu 11 kitaban ba za ka ce kutuban ba a larabci sai ka ce kitaban kamar yadda kwanaki ke ce inni ra'aitu 11 kawkaban inna akhi hadha lahu 99 na'jatan duka mufradi ne so daga nan zaka yi ta tafiya har ka je 100 daga nan sai ka koma kuma kisra sai a ce marartu bi 200 sai a ce me rajulin ba za a ce rajulan ba kuma so ba za ka kuma to shi yasa larabci iya da wahalar sha'ani in mutum bai fahimce shi ba babu yare kosasshe irin larabci shi yasa duk yadda ka iya barazana in baka iya ba sai an gane wannan shine ka'ida babu wani yaren da mutum bai iya ba in dai ka bude kafi za ka karanta ko za a magana da kai in baka iya bi wallahi za a gane. Akwai wani lokaci ina limanci a jami'a a Bauchi lokacin ina imam wani matashi haka yana da kokarin karatu sai fara daukan zafin kai yaro ne karami bai wuce 20 years ba a lokacin sai dauki zafin kai sai mai da kansa malami nazo ina tafiya zan shiga bota sai zo ya tare ni muna magana sai fara larabci a gaban yara sai muka zo wajen adabi yaro ne karami ko wace in ce masa khuf 20 nuskatan a khuf 20 kitaba na jace kutub waya ji 20 sai yace ina ka sani saboda waya ji ta 20 sai yace wai kutuba wato da gagga zai gyara sai yace masa ba haka adadi yake ba to sai na aiki da na dauki aiki da damar sai na masa cewa a matsayin sa na almajiri ya dace yayi karatu ne idan karatu ya riga malinta to an samu in aka in malinta ta riga karatu an samu matsala in malinta ta riga karatu an samu matsala shi yasa duk yadda mutum zai mai da kai malami in ka san akwai abin da baka karanta ba kada ya hana ka zuwa makaranta ka koya ko ina za a in dai baka koya ba baka iya baka je ka koya na tafi jami'ar musulunci na karantar shekara kusan session 2 nayi duk zaman da nayi a jami'ar ina malami a makaranta ba ina zuwa majalisi ina karatu ban haƙura ba ita rayuwa haka take ran da kawai gari ka amince da cewa yanzu ka gama karatu to daga lokacin kuma ci ma bayan ka ta fara faruwa baya ake komawa wannan abin da nake karanta gyara yaron shi yana 22 years old yara ba da karanta ba Allah shine sheda mun karanta wannan tun ba mu kammala secondary school ba dole nan kaida mun karanta su ko ba wai karatu muka yi ba mun yi karatu a lokacin fa irin nahawul wadi haddace su muke yi nahawul wadi da ka sani irin ka'idodin nan da ake irin nahawul wadi na farko na biyu na uku Allah hadda muka yi kalimatu thalathatu anwa ismun wa fi'lun wa harfun duk ba haka ake ba al jumlatu mufida gadi ta kawo da mun kalimatu da kaje min aksara ko wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha haka muka yi ta haddace su waɗannan abubuwa hadda muka irin su alfiyatu ibn malik zaba zai ana baka haddanta yadda kake haddace qur'ani haddace ake كلامنا لفظ مفيد كالسق واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند اسم تنميز حصل بتاء فألت وأتر ويصلي ونون أقبلن فعل ينجلي ولا نهدى تسائتين ذاك أهل القرآن أوكي ما تكدو إلى النداء الجرمية تكدو ما سوى حالا إلى سلطان تراني باء ينك سيد راني وانا ما بيسانسوا dan tarani ba a yinka sai da rani su littafin badama su deliya duk wannan yawanci matasa yanzu ba a san karan su muqamatul harir su shu'ara'ul jahiliya yanzu ka ba wa dalibi sai ga waɗannan bata lokaci ne ya fi sha'awan kawai yayi shortcut ya karanta bulugul maram ya fara karantar da shi shi karatu ba a masa dabara dole sai an process da ake koya musamman na addini yanzu waɗannan matsalolin adadin in mutum bai karanta su a gabar da ya dace ba ko limamin juma'a ya zama sai ya ji kunya sai ya zo ya rike takardar da kudubar a rubuce amma ba zai kiran wasalin da dai ba ayar ba ta zuwa daidai hadisi bai zuwa daidai bare larabcin ya zo daidai Allah ta'ala ya rufa mana asiri shi ilimi ba a masa girma a kowace gaba a rayuwa mutum ya samu kansa in ya samu opportunity ilimin sa zai karu wallahi ya kara a wajen ƙara kuma a ƙara da neman yardar Allah ilimi ba a neman sa da maslahar duniya sai don maslahar lahira kullun tunanin mu ya zama shine mu nemi ilimin don Allah don mu bauta Allah mu je aljanna kuma na sha faɗa sahabbai ne kadai imanin su ya kai suna duniya a gafarta musu kuma su ci gaba da mai da aikin babu ragewa bal ma su ƙara akan aikin yanzu a wannan tarihin da nake muku in zan samu yakinin ni dan aljanna ne kai kana ga za ci gaba da karatu ai tambaya ce mai sauki wallahi muna zuwa mu yi ne don ba mu da tabbaci muna lalume ne a cikin haske amma in ina da yakinin wannan ni dan aljanna ne in ta'alim din nan ya ci gaba maybe sau ɗaya a wata na biyu kuma idan za a yi matsa to daga gida na zan yi kuma a gidan ina kwanci akan gado ina hutawa sai ya shigo min da wannan abututun magana me so ya zo kofar gida ji ba sai na huto ba amma yanzu a wannan sanyin baka san me na bari in zo ba, me dalili? Saboda aljanna ne. Amma su sahabbai da aka ba su aljanna sai aikin ya karu. Amma mu yanzu ba a gafarta mana dan ba ku kwanto, in aka gafarta mana aikin zai rabu. Ina da tsananin buƙatar lokaci na huta, inda ku tafi na fito na. Nace aljanna ba a sake waje ne mata, bari in je. To inda na samu kuma sai yanzu? Ban ce ba zan karantar da ku ba, amma ba yadda aka saba ba. Kuma ba taku na kai. Kwata-kwata, ina zo sai minti 15 sai in je ya isa. Kuma ina shan ti. Ba haka za a yi ba? Sai in riƙa yi ina, saboda na samu aljanna. Amma yanzu ban samu ba, ina lalume a haske. To sai mu fito mu yi ta yi, ba mu san me za mu yi, Allah ya yarda mu ya ba mu aljannar ba. Duk abin da yake na alheri ba a kaskantar da shi, sai mu yi ta yi. In aka dace, in ka je lahira Allah ya ce ka shiga aljanna, shikenan duk wani wahalar duniya ya kare. To Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. Allah ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Zaka salata ashara raka'atan, wannan babi ne na adad, mafhum? Tayyib. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النار 12 ركعة. وانا حديثي أبو مسلم حديثنا قريبة كيدا 46 daga Qutaiba ibn Sa'id, daga Abu Awana, daga Qatada, daga Zurara, daga Qatada ibn Abi Qatada kenan ko Qatada ibn Di'ama ibn Qatada an Zurara ibn Awfa an Sa'd ibn Hisham an Aisha binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu anha, ita ce As-Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anhuma, baiwar Allah ce mai gaskiya kuma ƴar dattijan arziki mai gaskiya, gidan gaskiya ta fito. Shine suka ji cewa sun ai ƴaƴan dattawa ne. To wannan sune ƴaƴan dattawa as-sabiquna al-awwalun. Ita ce wacce Allah ta'ala ya kubutar da ita daga zargi, min fawqi sab'i samawat. Ya tsarkake ta, ya wanke ta, ita ce as-siddiqa bintu siddiq. Dattijuwar arziki mai gaskiya, ƴar gidan dattijan arziki mai gaskiya. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kenan. Asalin dattawan musulunci. Allah ta'ala ya samu a damshin su. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Lalle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, kana ya kasance idan lam yusalli min al-layl, idan bai samu yin ikon qiyamul layl a dare ba, mana'ahu min zalika an-nawm, wanda bacci ya hana shi. Aw ghalabathu ayna, ko idan sa suka rinjaye shi, wato kenan gajiya ta sa bai yi ba saboda wahala na shugabanci. Salla minan nari minan nahari 12 raka'a, anan sai sallan nafila da rana raka'a nawa? Raka'a 12, haka yake sallata. Me matsayin wannan salla? A ka'ida malamai suka ce idan mutum yana mudawama akan sallan nafila, sai wani dalili ya sa sallan nafila ta kubuce masa, to ya halatta ya sallaci nafila ta kubuce da rana. Amma a rana kuma la witrani fil layli, sannan kuma la witrani fil nahar, a babin qiyasi ba zai yi raka'a 11 ba, sai ya 12. Saboda a fahimtar malaman fiqihu, akwai witrin rana, witrin ƙarshen rana shine sallan magariba. To da aka sai maimakon raka'a 11 sai na fi raka'a 12, shine la yutar fin nahar, a rana ba a witri. Witri a dare ake yin ta. In ku ana yi, to akwai ta magariba ta wadatar, mafhum? Kuma idan ya tashi yin sallan yana yi ne lokacin salatul duha, sai na raka'a 12 a lokacin salatul duha, haka yake yin sallan. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وانا حديث مسلم يا كاوشا حديثي 768 daga Muhammad ibn al-Ala daga Abu Usama daga Hisham ibn Hassan daga Muhammad ibn Sirin akwai Hafsa bint Sirin ɗar uwarsa ce ita ma babbar malama ce ta hadisi an Abi Hurairah daga Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kale yace idza qama ahadukum min al-layli idan ɗayan ku ya tashi a dare dan yayi sallah falyastati salatahu sayyabu da sallarsa bi raka'ataini da raka'o'i guda biyu khafifataini masu sauki wannan starter din kenan ko wanda ake sharan fage da su sai ka danyi wani dan raka'a biyu raka'ar farko kawai fatiha da qul ya raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad sai kai sallama in ka taso zaka kara fara sallah din kuma sai kai sallah mai tsawo kamar yadda zamu karanta a nan gaba kuma mai tsawon ba wai dole sai ka sauke Qur'ani ba a ka dage mai tsawon da zaka rika yi ya zama ka karanta Qur'ani yayi ta'asiri a jikinka Qur'ani ya shiga jikinka yayi amfani yadda ake bukata wannan shine abin da ake bukata mu ba zai yi mu kammala babin nan ba saboda lokaci ya ja amma mu a yanzu mun fi damuwa da kammala saukan Qur'ani babu laifin an sauke Qur'ani ba ai laifi ba amma kada kokarin a sauke Qur'ani ya sa ai ta gaggawan karatu har ya hana mu tadabburin me muke karantawa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya taba yin sallah a dare kamar yadda hadisi na Abu Dharr radiyallahu anhu ya kawo a hadisi na Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi hadisi na 21237 yace manzo Allah ne sai sallah a dare ya taba yin sallah dukkan kiyamul layl da ainihin aya da yayi hade kamar tun daga farkon dare in yayi fatiha ayar zai ta maimaitawa har yayi ruku'i ya dago yayi sujada ya dawo raka'a ta biyu ita ne raka'a ta uku ita ne raka'a ta hudu ita ce ta biyar ita ne har ya gama kiyamul laylin sa da aya ɗaya yake yi wata aya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wana sura ma'ida ne ma'ida aya ta nawa aya ta 118 ustaz duba mana dai wahabi ya sa nan ma'ida aya ta 118 zai zama ina gani ga in dai ba na kuskure ba kar na sai karata ta a wuce da kuskure ya da sai zama 118 amma dai ina da in tu'azzibuhum fa innahum ibadat 118 aina dace wani yana so ya ce da 19 sai ya sa nayi kuskure alhamdulillah alladhi bi ni'mati tumu salihat 118 ne ba 19 da ka faɗa ba kai da qur'anin ma na ka da kai alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته